taron da ake shirin gudanarwa a nan birnin Washington, wato taron nan na tsaron makamashin nukiliya. Akwai wata rawa da ma'aikatar tsaron Najeriya ta takawa a cikin wannan taro da za a yi ne?
Muna ciki da akwai mutanen mu suka zo tare da su, kamar da na ce ma shugaban mu babban mu Muhammadu Buhari ya zo kan zai zo kan wannan magana din, abu ne wanda ya shahidu duniya. Jiya nan aka ake magana an kama wani jirgi a Egypt wanda suka yan ta'adda, to ana ganin cewa idan har aka bari mutanen suka kama irin wannan nuclear ko wani abu, kaga duniya ba za ta yi mana kyau. So shi yasa ka gani kasashe da yawa kowa ya damu, kuma ana ganin rawar da Najeriya take yi akan yan ta'adda, shi yasa suka nemo mu mu zo mu ba da shawarwari akan yadda muka ganin cewa zai. Ko da yake dai mu ba mu yi sabo wajen wannan hanya, amma dai akwai abubuwan da muke iya ba da shawara ta hanyar da za a iya kau da waɗannan yan ta'adda kar su kai ga irin waɗannan makama.
Akwai kana jin cewa wani abu da Najeriya za ta amfana da shi daga irin wannan tsaron nuclear, tun da yake mu ba ma da makamashin nuclear ba ma da masana'anta?
Ai sosai ko. Najeriya za ta karu saboda ai kullun mutum ilimi ya karu yake. Ko da ba mu samu ba, mu ma muna fatan za mu samu, kuma a cikin abubuwan da muke tunanin nan gaba mu ma za mu iya samu, kuma in har Allah ya kai mu wannan din mun riga mun shirya kamin su zo su sami irin waɗannan abun, ga mun riga mun dau matakan da za mu iya kakkare waɗannan abubuwa. So abinda Najeriya za ta karu akai kenan, kuma kakkamanta ai mu ma muna da ƙwararru 'yan Najeriya da suke cikin waɗannan wuraren.
Wata babbar matsala da irin tashi-tashi hankulan da Najeriya take fama da su aka samu ya haddasa shine kamar batun yaduwar makamai a cikin Najeriya. Akwai wani abu da kuke ne na tabbatar da dakile bazuwar makamai da nan kamar yadda ake ganin su?
Gaskiya ne, akwai committee na ma'aikatu da suke yanzu a kai, kuma mu ma kan tsaro muna da wannan kamar masu intelligence abin da namu Defense Intelligence Agency, waɗanda su ma mun ba su damar cewa duk su dinga bi gida-gida haka, ana bi ana surveillance inda mutane suke da makamai a bisu a kama. Amma in ka tuna ahummal aba'isin duk waɗannan makaman duk tarwatsewar makaman Libya ne shine suka samu suna ta ƙaruwa suna ta bi ta hanyoyi har suka yi kawo muna a ƙasanmu. To bodojinmu da kuma ma'aikatan tsaronmu za su muke neman mu ƙarfafa surveillance da kuma kullum ko za ka ce mai aikaci
abubuwa da kamar
da neman bayani muke son mu ƙarfafa tsakanin ma'aikata nan da ta zaman gida, kare gida, harkokin cikin gida, muna nan muna kai muna duba irin waɗannan abubuwa insha Allah.
A ƙarshen na san dai kana da saboda abubuwa da yawa da ke gabanku, batun matasa kamar akasarin mutanen Najeriya fiye da rabin al'ummar Najeriya duk matasa ne ɗan ƙasa da shekara 25 ko 24 da makamantansu. Akwai wasu matakai ne da kuke ɗauka idan kun kama irin waɗannan matasa da ake zargin 'yan Boko Haram ne, kamar na ku yi ƙoƙarin sauya musu tunani domin kada su riƙa rungumar irin wannan aƙida ta tsageranci?
Yana cikin abubuwan da za mu tattauna gobe na radicalization, kamar a hidda aƙida.
Aƙida yawa ta tsageranci.
Ta tsageranci a kan matasa. Abu ne shi irin wannan, dama ka gane in ya faru ba ɗaya rana za a yi da shi ba, sai an mai da su kamar makarantu. Shi yasa muke neman irin NGOs da sauransu su dinga zuwa suna ba da ƙa'idojin lekcoci da sauransu, waɗanda za su fidda juya ra'ayin mutane daga waɗannan irin abubuwan da suke damu yara. Kamar yadda na ce, abubuwan nan ba jiya aka fara ba, amma dai muna ƙoƙari irin waɗannan ƙa'idojin ko waɗannan abubuwan da suke cikin matasa a hitar musu ta hanyar da za a yi kuwa sai ka ba su aiki. Don wanda an ce zaune gari banza ko kuma wanda yake zaune bayan komi ba abin da yake tunani sai abin da ya shigo gaban shi. So da sauki mutane na samu suna sauki saboda ba su da aiki, suna kaka masu suna koya musu waɗannan al'adun na banza. Amma wannan gwamnatin Allah ya taimake mu, shugabanmu ya alkawari cewa za a ba ma'aikata aiki kamar yadda na faɗa ma yanzu ga 'yan sanda an ce za su ɗauki 10,000, mu ma muna kai akwai wurare da yawa kuma ana ganin gurgudu ma'aikatan nan za a koya musu yaran nan za a koya musu aikin hannu ta hanyar da za su samu abin ya hidda musu da wadannan su hidda irin wadannan ƙa'idojin na banza da ake koya musu
haka ne to a ƙarshe minista ban sani ba ko ni abu da kake so kamar ƙarin bayani akai wanda ban maka tambaya kai ba
bayani guda ne ina mai matukar farin ciki nake cewa kamar yadda nace mu godewa shugaban kasan mu cewa koyo shi yana sa mu hanya ta gari kuma gurgudu yayi alkawari cewa ƴan Najeriya za su ga sa'ida a dai bashi lokaci to haka ni ma ina ƙara cewa ƴan Najeriya su ba mu lokaci insha Allah abubuwa za su zo abubuwan da aka bata shekara da shekaru ba za su iya gyara su ɗaya raza ba so ni abinda nake cewa ƴan Najeriya mu ƙara hakuri in Allah ya yarda Allah zai kai mu ya nuna mana kuma mafita
wato dai kana albishir ne mai ƴan Najeriya cewa insha Allah dai nan gaba kaɗan za ga sauƙin wannan matsala da ake fuskanta ta
sauran yadda ubangiji nagode
haka ne